أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا معنى يمسي لله دي شابيو قوة رمضان shekara ta 1434 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 21 ga watan 7 a shekara ta 2013 lissafin miladiyya. A ci gaba da karatun mu kuma na abinda Allah madauke ya sare na ayoyi da tafsiri na alqur'ani mai girma. Har yanzu dai za mu dora akan inda muka tsaya jiya a wannan aya ta magana akan matan da aka sake su, amma kafin nan za mu ɗan ji wasu daga cikin tambayoyi, ko da dai kaɗan ne, naga suna da yawa, an bari sun taru. Wannan yana cewa tambaya ta ita ce, a wani lokacin idan na zo yin sallah ta farilla a jam'i sai na riƙa tunanin ban yi kabbarar harama ba, to malam ya sallar tawa kenan. Tambaya ta biyu kuma shi, idan na rasa raka'a ɗaya a sallar asuba wajen karanta alƙunuti, me ya kamata na yi a raka'ar farkon? Zan karanta tare da liman, ko sai na zo raka'ar ƙarshe zan karanta ni kaɗai? To da ƙarshe ce kuma nan sai addu'a nake roƙo, to Allah ya sare mana lamuranmu. Ta farko dai, idan mutum yana sallah, shaidan yakan zo masa ya ruɗe shi ya sa masa kokonto akan wasu abubuwa, musamman aniya. Wannan ciwo ne na waswasi, yana damun mutane da yawa, kuma ba shi da magani illa a daina shi. Kullum muna zancensa cewa ba shi da magani illa mai kai watsi da shi, ka daina kula shi, ka daina ba shi wani muhimmanci. Duk mutumin da yake tsammani yana da wani magani daban a wani wuri, wahala zai sha. Baka da magani na waswasi irin wannan, shaidan ne yake zuwa maka, kai watsi da shi, ko kayi abin ko bakai ba da yake saka kokonton nan akai, ka dauka kayi daidai sai ka rubu da shi. Idan zuciyarka ta saba da gamsuwa cewa kayi abin ka daidai, to zaka ga insha Allah kayi sallama da irin wannan abubuwa din. Allah ya samu dace. Dan haka ka dauka kawai kayi kabbara haramarka, kana tare da liman, dama abubuwa ba matsala insha Allah. Magana ta biyu, maganar alƙunuti, duk da shi ba tarkizinsa ba akan maganar koyin ƙunutun ba ne. Asalin ƙunuti ga mazhabobin da suka ɗauka za su yi kamar Malikiya da Shafi'iyya a kowace sallar asuba, duk da cewa sunna sahihiya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai miƙe yana yin ƙunuti a sallar asubahi ba. Yakan yi alƙunuti idan wani abu ya faru ga al'umma a kowace sallah ne, kuma wannan ba iya sallar asubahi ba, amma da'iman wa abadan ya zama kowace sallar asuba za a yi alƙunuti. Kauli ne haƙiƙa, mazhabar Malikiya Shafi'iyya musamman suna yi da'iman a koyaushe, to amma sunna ingantacciya babu haka din. Don haka in kuma mutum yana bin limamin da yake yi, idan tunda zancen tambayar tasa akan ya zai yi ne shi nasa, ka'ida sahihi ya dama idan mutun yana bin liman ya rasa wani abu na sallar liman misali kamar sallar asuba da ya kawo a tambayar sa ya samu raka'a daya wanda ita ce ta karshe ta liman shi kuma ita ce ta farko agun sa to tunda in liman ya sallame shi bayan yayi sallama da ya tashi zai kawo wannan raka'a ta biyu to zai dauke ta ta biyu ce yawa ta farkon da ya samu da liman ta daya ce agun sa dan haka dalil liman yayi alqunuti a ciki kai yayi ne saboda ita ce ta daya a gare ka babu alqunuti kuma a raka'a ta farko dan haka kenan in ka zo raka'a ta biyu in ka matsa sai kai alqunutin to a ta biyun zakai ta farko ka bi ne saboda liman wannan kuma yake cewa idan mutun ya rantsa cewa zai yi wani abu mai kyau babu fashi kamar yace zan karanta alqur'ani izu daya kullum ko makamancin haka idan aka samu akasi bai cika wannan alƙawari ba to kafara ta hau kansa kwarai da gaske dama ba wanda yace ya rantsa sai yayi haka yayi aikin sa na ibada kar ya lazumta ma kansa rantsuwar ita ta ja masa wannan abu yawa aikin alheri mutun ya sa kansa yayi yana da kyau amma kar ya harika hada shi da rantsuwa eh ko bakance shi yasa ko da babun bakance shine alwashi mutun ya dauki alwashin yayi alƙawari ya daukar wa kansa idan yace jaraba wannan zai wa Allah azumi uku da makamancin wannan ba a san mutun ya yawaita wannan yayi da'ar sa in ya samu biyan bukata ba sai ya lazumta wa kansa wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan yayi wa gun mutun yace wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil wannan kuma tana cewa ine wa malam fa ko barka da zuwa tana cewa malam ni mu abuciyar sauraron ka ne musamman a gidan radio to ta dai faɗi wasu abubuwa yale wannan ba shine tambayar ta ce malam tambaya ta ita ce me mace ce mai yawan kunika tace ina yin 40 na sake daukar wani ciki mana daga yin 40 sai ta sake daukar wani ciki to ina shan wahala wani lokaci ma yace tace wani lokacin ma yaran ba sa kaiwa sai na je wajen likitoci sai suka dora ni akan allura sai allura ta gurbata mini al'ada wani lokaci sai ne wata biyu ban yi ba to mallam ina azumi kurum wajen karfe 2 na yamma sai na ga jini ya dugo min sau daya bai kara kuma dugowa ba har aka sha ruwa to mallam zan sha ruwa ne ko zan ci gaba da azumi na to nan akwai masaloli dai da yawa a ciki amma hukuncin dai da ta tambaya shine duk lokacin da mace tana azumi sai ta ga jini to azumi ya tafi yau sai ta dakatar da azumi ta hakura lokacin da ya dauke sai ta yi wanka amma wannan wuni dai tunda jini ya zo mata ba azumi yau washe gari idan bata ganshi ba ta yi wankan ta ta ci gaba kuma da azumin ta yau wannan matsala kuma ta mata masu kunika da alaka su da cewa rika ba tazara malamai suna tattaunawa dama akan ya halatta ko bai halatta ba dama maganar ba da tazara wajen haihuwa in ana samun irin waɗannan wahalhalu da na haihuwar da na daukar cikin da na tarbiyyar duka malamai sun ba da fatawar halaccin ba da tazara ba da tazara ba dakatar da haihuwa bane yau ba da tazara daban sannan wato mutun ya yanke ka'ida cewa ni ayya biyu kawai zan haifa na daina wannan shine aka haramta amma saboda lafiyar jikin mace da tarbiyyar ƴaƴan a samu tazara ba laifi sai dai kuma samun abin da ya dace da kowace mace yana da alaka da a koma gun likita a nemi shawarar sa wata matar allura ta dace mata wata matar allura bata dace mata ba akwai kuma irin wannan hanyoyin dakatar da cikin suna nan da yawa ya kamata a samu wanda ba kuma zai irin wannan tasirin gurbatawa mace tsarin al'adar ta ba da yawa da wahala dai ka samu wannan galibin waɗanda ake amfani da su za ka ga cewa suna gurbata wa mace al'adarta suna sa mata shige cikin wani yanayi to amma ko da an samu hakan dai ta sani cewa in ta ga jini to ta dakatar da sallah ta dakatar da azumi sai bayan jinin ya wuce sai kuma ayi kokarin yadda za a yi maganin irin waɗannan abubuwan da za su rika gurbata wa din a daina samun su wannan ma macence tana cewa tambayar ta ita ce idan mace tana dauke da jaririn ciki shin ya halatta ta ajiye azumi kuma malam idan ya kasance ta ajiye azumin sannan wani watan ramadan ya zagayo tana shayarwa shin ya halasta ta ciyar gudun kada bashin da ake binta na azumi ya tadda wani ramadan din to wannan ma maganganu ne na malamai guda biyu akan wannan matsalar wasu sun yi kiyasin ta akan marar lafiya cewa idan mace tana da irin wannan yanayi ko ciki ko shayarwa ya zama yin azumin zai wahalda ita to za ta iya aje azumin ta to bayan azumi ramu ko za ta yi ko ciyarwa ta wadatar wasu wanda suka kiyasin ta akan marar lafiya suka ce ramu ko za ta yi wanda suka kiyasin ta akan walladhina yutiqunahu saboda wahala suka ce fidiya za ta yi kuma akwai dalilai ne da fidiyar saboda wahalar azumi din insha Allah za ta wadatar saboda wasu dalilan akan wannan babi din da malamai suka tattauna don haka ba matsala in ta ciyar kawai ko ma ba a rama ba wannan kuma yake cewa tambaya ita ce mutum ne yana azumi bai kusanci kowace mace ba sai wani abu ya fito daga gabansa malam to menene hukunci idan dai mun san duk abin da ke fitowa daga gaban mutum ya bata masa azumi dole yana haɗe da sha'awa in dai ba sha'awa haka kawai wani abu ya fito wannan ba shi da komai ba zai bata maka azumi ba dole abin da zai fito ko mani ne ko mazi yawa wadi ku dama ba shi da alaka da sha'awa yana da alaka da sha'awar idan mutum ya dade bai kusanci iyali ba to yakan biyo bayan fitsari ne wannan ba wani abu kai ya fito maka ba don haka shi ba kare azumi mazi shi ma da sabani tsakanin malami mafi yawan malami suna ga azumi ya warware yawa amma mani ku dama mun san maganar sa don haka mazi da mani su ne zance su kuwa dole sai da sha'awa duk abin ku da ya fito maka ba tare da sha'awa ba azumin ka yana nan wannan kuma na karshe yana cewa to malam tambaya ta wanda ya tafi karatu waje fa shi kuma matarsa tana gida Allah ya taimake mu ina jin yana magana ne akan abinda muka karanta a baya cewa bi halatta mutum ya rubu da iyalinsa fiye da wata hudu ba ko yawa wanda ya tafi karatu lura da yana karkashin wata doka ce ba shi yasa kansa ba da damar a ce duk wata hudu ya zo ya ga iyalinsa ya koma wannan shine babban abin da yafi amma in ba zai samu wannan ba to yana daga cikin abin da ya kamata ya tattauna da iyalinsa in za ta iya jurewa wannan kafin ya tafi su yi wannan in ta ce a'a ita ba za ta iya jurewa har sai ya gama karatu ya dawo ba to sai ya sauke mata ta auri wani da ya sa ta cikin azaba amma idan za ta iya jurewa to ba matsala Allah mu dauke su sauki to mu tsaya haka mu je cikin darasinmu inda muka tsaya a tattaunawar da Malam Sa'adi ya kawo mana dangane da wannan ayo ko aya da muka karanta wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali 'alayhinna daraja wallahu azizun hakim mun tsaya inda yake cewa thumma qala ta'ala mun memeta nan yace wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika kuma mazajan su da suka sake su dinnan su suka fi cancantar su dawo da su fi dhalika ishara ce zuwa ga me muddatu tarabbusi yawa ana magana ne ana ishara ne zuwa ga lokacin jira dinnan ma'ana lokacin da aka ce sai jira dinnan to shine ismul isharan ake amfani da shi ake ishara zuwa ga wannan abu ma'ana idan mace an sake ta tana cikin idda saki na daya saki na biyu to miji shi yafi kowa cancantar ya dawo da ita fi dhalika a cikin wannan mudda din a wannan lokaci na me na jira na idda in har ba ta gama idda ba ma'ana in ta gama idda to damar ya dawo da ita ta kufce masa to shine sai ce ai li azwajihinna ma damat mutarabbisatan fi tilka al idda muddin dai mace ta kasance tana wannan sauraro a zamanin idda an yarudduhunna ila nikahihinna su mai da su zuwa ga auren su in aradu islahan in suna nufin gyara suna nufin alheri ba sa nufin cutarwa ai ragbatan wa ulfatan wa mawaddatan suna nufin wato kwadayin matan su zauna da su da kuma hadin kai dai a zauna lafiya da kuma kauna tsakanin su to sai ce wa mafhumul ayati abinda wannan aya zamu fahimta daga gare ta na mafhumul mukhalafanta annahum in lam yuridul islaha ma'ana abinda zamu fahimta anan tunda Allah madauki ya ce mazan suna da dama su suka fi yancin su dawo da matan su a wannan lokaci na idda amma sai aka kawo sharadi in aradu islaha wannan kun ga sharadi ne
to sharadi mafhumun sa shine ma'ana mafhumul mukhalafa mukalli kishiyar hakan idan babu wannan nufin gyaran fa tunda an ce in suna nufin gyara to su suka fi cancanta su dawo da su to in kuma suna nufin barna fa yawwa to shine sai ke cewa lam yuri in annahum in lam yuridu al islaha in ba sa nufin gyara falaisu bi ahqqa bi raddihinna to ba su ne suka fi cancantar su dawo da su ba ma'ana yancin cewa su dawo da matar bayan sun san so suke su cutar da ita an kwace daga hannunsu sai ce fala yahillu lahum an yuraji'uhunna bi halatta baga miji ya dawo da matarsa bayan saki na ɗaya ko na biyu tana cikin idda in har nufinsa shine liqasdil madarrati laha yana so ya cutar da ita kamar yadda na ambata mana jiya wasu abin da suke shine sai su saki mace tana cikin idda a gidansu tana zaune sai ta kusa gama iddar wannan tsarki uku ko haila uku sai ta zo dab da ƙarshe tana dab da za ta ƙare ta fita daga idda sai ce ya dawo da ita in ya dawo da ita kuma bayan kwana biyu kawai sai ya sake sakinta kaga ya tsawaita mata lokacin iddarta saboda cutarwa kuma wannan cutarwa ne kuma azabtarwa ne haramun ne to shine malamai suka ce wannan mafhumin mukhalafa da zamu fahimta daga wannan aya tunda Allah ya ce in dai suna son gyara to su suka fi cancanta su dawo da su to kaga kenan in ba sa son gyara so suke su cutar da matan fa sai sai ba su suka fi cancantar su dawo da matan ba kenan mun fahimci abin yau sai yake cewa wata tuwilul iddati alaiha dan kuma dan ya cutar da ita ya tsawaita mata idda sai ya ce wa hal yamliku zalika ma hada alqasd agun malamai akwai sabani shin mutum namiji da yayi irin wannan kuma yana so ya cutar da matarsa nufin sa kenan yana da damar ya dawo da ita ko ba shi da damar ya dawo da ita sai ce fihi qaulani maganganu biyu ne da malami suka yi anan wasu suka ce yana da dama wasu suka ce ba shi da dama an kwace damar sai ce aljumhuru mafi yawan malamai ala annahu yamliku zalika ma at-tahrim yawwa wasu mafi yawan malamai cewa suka yi yana da damar ya dawo da ita amma kuma wannan nufin cutar da ita haramun ya aikata mun gane dawo da ita tunda shine miji har yanzu yana da damar ya dawo da ita amma kuma ya aikata haramun wannan cutarwa sai sai wasahihu amma a ra'ayi mafi inganci annahu idza lam yuridil islaha a ra'ayi mafi inganci inji malam sa'adi in har ba nufin gyara yake ba so yake cutar da ita an gano so yake azabtar da matar ya tsawaita mata kwanakin idda yace la yamliku zalika to ba shi da damar haka ma'ana an kwace yancin tana iya kaiwa ƙara shari'a kenan ta hana shi wannan dawo da ita din a ce a shikenan tunda dama nufin ka ka azabtar da ita to an hana wannan sai ce kama huwa zahirul ayati kamar da in dai zamu bi zahirin aya to haka ake nufi cewa tunda an sa shi a matsayin sharadi ma'ana suna da damar ne su dawo da matan in suna nufin islahi in ko kaga ana nufin barna ashe an fita daga wannan dama din yawwa to wannan dai maganganu ne na malami sai ce wa hadhihi hikmatun ukhra fi hadha at-tarabbus wannan wata hikima ce daban na wannan jira da ake yi wa hiya ita ce annahu rubbama anna zawjaha nadima ala firaqihi laha jiran amfanin sa babba shine la alla zai nadama domin shi aure asalin sa ba a yin sa domin kawai ayi yau gobe ya lalace gobe a sake auren aje wani gidan daban ba ai aure dan haka ba an yi aure ne dan a zauna ashe in aka samu matsala aka samu saki daya ko aka samu saki biyu muddin bai kai uku ba to idda ake me fa'idar iddan nan ba wai kawai dan a gano ko ba ciki ba wannan babba ne shi ma yawwa wanda koda da haila ɗaya za a gane to amma an ƙara saboda a ƙara wa shi mijin nan lokacin nadama yana ganinta yana nadama yana ganinta yana nadama kuma kamar da muka ambata wala Allah zai ga wani abin da zai sha'awa tare da ita tunda matarsa ce ya santa ya san abin da yake sha'awa tare da ita ma ta san lagwansa za ta iya masa adin da za ta ja za ta sawa ya dawo da ita duk wannan ita ce hikimar ta zauna ta yi kunga kuma wannan yana karfafa maganar idan an samu saki to a zauna a gidan miji ayi idda kar ayi fishi ayi wato zuciya a ce an tafi gida to shine sai yake cewa kuma faj'ilat lahu hadhihi almudda sai aka sa masa wannan mudda ta tsarki uku ko haila uku li yatarawwa biha domin ya nutsu ciki yayi tunani at-tarawwi shine ka bi abu a hankali kai tunani ka kai ma'ana kai tunani akan abin da zai je ya dawo shine at-tarawwi wa yaqta nazaruhu, kuma yanke bincikensa da hukuncinsa, ma'ana ya sake dube duban nasa ya ga abin da zai kwadaitar da shi zuwa ga komawa gare ta, ya kuma ga abin da la'alla zai kore shi, ya ce ba zai sake ba, ya duduba, ma'ana amfanin wannan zama kenan dan ya samu damar yin tunani. To sai sai wa hadha yadullu ala muhabbatihi ta'ala lil ulfati bayna az-zawjayn, wannan yana nuna mana cewa ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana son a ce an samu ulfa, an samu zaman lafiya, an samu kaunar juna, an sami wato zamantakewa wadda kowa zai ji dadin ta tsakanin miji da mata. Kamar da muka yi wannan nasiha, bai cancanta mutum ya dauki aure a matsayin kawai wuri ne na kokuwar haƙi da haƙi ba, ta yadda kullum fada kake a baka haƙinka kai kuma baka ba wani. Haka nan matar ita ma kada ya zama kullum fadanta shine a bata haƙinta, bata ba wa miji haƙi, kowa ya bai kowa haƙi, kuma ai hakuri da juna. Domin in ba a samu ulfa ba daga dan abu kadan zai iya lalata aure, to babu auren da zai zauna. Sai ce wa karahatuhu ko wa karahatihi, ma'tufi ne akan ala mahabbatihim. Yawwa, ma'ana wannan aya har yanzu ta dullu ala karahatihi lil firaqi, cewa Allah madaukaki baya son rabuwar aure. Allah bai bada damar ai aure ba dan a rabu, don haka baya so a rabu. Duk hanyar da za a sami damar idan wato an yi aure a ci gaba da zama har a mutu, to wannan shi ake sha'awa. To shine har ya kawo hadisi, qala annabi sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ila Allah talaq, lida da maganganu akan wannan riwaya da hadisin, sai ce wa hadha khasun fi talaqir raj'i, cewa abinda Allah ya fiki a cikin abinda yake halal ne shine saki. Amma sai yake cewa malami yake cewa wa hadha khasun fi talaqir raj'i, wannan duk maganar da ake yi ana magana ne akan sakin da yake raj'i ne. Mun yi magana akan akwai saki raj'i, akwai saki wanne ba'i. Yawwa, saki raj'i shine saki daya ko biyu wanda za a iya kome a cikinsa. In ya zama uku, to shikenan ya zama ba'i ne, ba dama a yi kome a wannan akadin. Dole sai dai an sake wani daurin aure, kuma sai ta je ta auri wani. Yawwa, ba zancen kome. Haka shi ma wannan raj'i din wani kome, idan mutum ya bari har ta fita daga idda, to sai an sake daurin aure koda ba sai wani ya aure ba. Kun gane bambancin shi wancan? Yawwa, ma'ana ba sai wani ya aure ta ba, in dai saki biyu ne ko daya, kuma mutum ya bari har ta gama idda bai dawo da ita ba, to zai bada sadaki, za a sake tare shaidu, za a sake daurin aure, sai ta dawo gidanta ta zauna. In ma a gidan take, to shikenan su biyu suka san abinsu, sai su fito su bada labari, gashi ya sake ta saki daya ko biyu, ya bari bai mai da ita ba har ta gama idda. Don haka yanzu sai a sake daurin aure, a kira shaidu, waliyanta su ji, abba ya sake ba da sadaki, ta ci gaba da zama a gidanta, ba wani zancen kuma sake sabon biki. Yawwa, to amma idan har ya kai saki uku, to shikenan sai wani ya aura, kamar da zamu zo mu ji duk yana nan gaba a cikin ayoyi na gaba insha Allah. To sai ki cewa wa amma at-talaqu al-ba'inu, amma saki da yake ba'ini mane sanci shine ake cewa ba'ini, daga baunu, baunu abin da ake mai shine nisa. Yawwa, sakin da yake manisanci, falaisal ba'lu bi ahaqq bi raj'atiha, shi miji ba shine fi cancanta da dawo da ita ba, ba shi da iko, ta fita daga hannunsa sai ta auri wani. Bal in taradaya ala taraju'i, idan har suka yarda akan komin, fala budda min aqdin jadidin mujtama'in mujtama'i shuruti, to nan kamar abu da na faɗa ne, cewa in har suka yarda da za a yi kome bayan an bari ta gama idda, shi a wancan saki raj'i, to labudda sai an sami kullin aure sabo, a sake sabon daurin aure, a wanda kuma ya cika sharuɗan aure baki ɗaya. Ma'ana duk abin da aka sani na sharuɗan aure sai an sake cika su, karka ce a yanzu tunda kome ne ba kome ku je daga kai sai ita ku yi, a'a sai an sake samun shaidun nan guda biyu, sai waliyai sun sani, sai an bada sadaki, kuma a sake siga ka nema a baka. Kaga ko wannan zai nuna maka cewa ya kamata ka girmama abin, ba kar ka dauki saki kawai haka abun wasa, daga an bata maka rai kawai kai saki, domin za a sake dawa sai ka sake kaskanta, ka sake nema. To shine sai ke cewa thumma qala ta'ala, sannan Allah madauki ce wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, kuma su mata lahunna suna da haqqi mithlu alladhi alaihinna, kwatankwacin abin da yake kansu, ma'ana yadda aka dora musu haƙƙin mazansu, su bada haƙƙin mazansu da ke kansu, to haka su din mazan ai su ma matan suna da haƙƙi akan mazan su cewa mazan su su ba da haƙƙin su ma'ana haƙƙi ne kowanne bangare yana da shi mace tana da haƙƙi akan mijinta miji yana da haƙƙi akan matarsa shine Allah madauke tabbatar mana anan sannan sai yake cewa bil ma'ruf me ake nufi da bil ma'ruf yana bil ma'ruf ana nufin gurgurdan al'ada al ma'ruf ay ma urifa adatan fi al urfi fi ma la yukhalifu aw lam yukhalif al shar' cikin abin da kuma bai saba wa shari'a ba kaman ya me ake nufi gashi ne ya bayani mu ji bayanin sa sannan ƙara nawa yace ay walin nisa'i ala bu'ulatihinna min al huquqi wal lawazimi mithlu alladhi alayhinna li azwajihinna min al huquqi al lazimati wal mustahabbati mata suna da haƙoƙi da abubuwan da suka lazimci mazajensu ma'ana akan mazajensu sai sun ba da su to suna da shi kwatankwacin yadda su ma suke da shi akan mazajen kamar da wancan muka yi magana da Hausa akwai kuma haƙoƙi da kuma abubuwa da suka lazimta mustahabbai ne ko kuma na wajibi kowanne ne akwai dai haƙƙi to sai ce wa marji'ul huquqi baina az-zawjayni yarji'u ila al-ma'ruf abinda ake komawa madogara ta asali dangane da haƙƙin miji akan mata haƙƙin mata akan miji ana komawa ne zuwa ga abinda aka sani abinda aka sani shine in shari'a ta yi bayanin sa to shi za a bi in shari'a ba ta yi bayanin sa ba to al'ada za a bi al'ada wacce ta larabawa ko kuta kowace al'umma al'adar su kowace al'umma al'adar su yawa ba a lazimta wa mutane al'adar wa wani gari ko wata al'umma don haka anan yadda Bahaushe yake zama da mata a tsarin al'adar meye haƙƙin miji wa yake kawo abinci wa yake dafa abinci wa yake girki wa yake wanke-wanke al'adar Bahaushe wa yake yi yawa to kar mu je mu nemo nassi akan cewa mace sai ta yi wajibi ne akan mace ta girki kace sai mace ta ce sai an kawo mata nassi ina aka ce ita za ta yi girki sai mu ce Allah ne yace al'adar da ake bi waye mai girki a gida to ita ce shari'a kun fahimci zancan yawa tunda nan an ce bil ma'ruf yadda maza haƙƙi ne na namiji yaje ya nemo abinci kaga ba a ce mace ita za ta je ta nemo ba to gyara abincin da tsaftace gida da kula da yara da tarbiyyarsu da girka abinci wannan kuma a al'adar Bahaushe ko ince mafi yawan kasashen musulmi ba al'adar su ita ce me mata ne suke zaka ga wasu al'adun maza ne suke wasu abubuwa amma dai dabi'ar dan adam mafi yawan dan adam na duniya mace ita ce take girka abinci har Bature da yazo ya samu yancin yace ta fita ko su fita su je su ci abinci a waje yawa zaka ga galibi asalin baturin kafin wannan sabuwar tunanin na zamanin yanzu ya zo masa an san shi da zama da rike family yawa to don haka ashe dai al'ada ake kallo shine ake nufi a wannan ayar tana nufin al'ada ne ba ana nufin wani abu ba sai idan al'adar an samu ta saba wa wani nassi yawa in akwai nassi akan abu to shi za a bi daga qur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ko babu nassi to abu al'ada kun fahimci wannan kaga ko al'ada in dai bata saba wa shari'a ba dama ba zancen rikici akan ta kowace ma duk al'adar da bata saba wa shari'a ba daidai ce don haka to anan ma idan bata saba wa shari'ar ba to a dauke ta ita ce shari'ar da wannan nassin mun fahimci abin insha Allah to shine sai yake cewa wa marji'ul huquqi baina az-zawjayn yarji'u ila al-urf wa huwa al'adatu al-jariyatu fi dhalika al-balad kaga shine ya fada kurkuru ko ita ce al'adar da take gudana a wannan kasa ko a wannan gari yawa ko a wannan al'ummar dan misali yanzu mu nan kasar da al'ummomi ne daban-daban ba al'umma ce guda ɗaya ba al'ummomi ne mun kai wajen al'umma daban-daban kabila ko ce da al'ada ta mun kai 250 ko 300 kamar da masu ilimin abin suke fadi to kowace al'ada nata abin za ta yi yawa idan bai saba wa shari'a ba shi za a yi kun gane nan abin da nake nufi kada wani misali a sami wani yare ko wasu kabilu a wani wuri sun musulunta suna da al'adunsu in al'adun ba su saba wa shari'a ba sai ku lazimta musu cewa sai na Hausawa za a bi babu ba dalili akan wannan abbar su muddin nasu al'adun basu saba wa shari'a ba to wannan nasin yana gaya mana abinda yake shine al'adar su shine daidai amma inda yake akwai maganar nasi akai kamar misali qiwama ta kula da gida wannan Allah madauki ya faɗa mana nasan alqur'ani cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa kada wani ya zama ya ce mana mu al'adar mu mata su ne shugabannin gida kaza sai mu ce a'a nan ya saba wa alqur'ani dan haka sai aji al'ada anan sai abi abin da yake cikin alqur'ani mun dai gane abin da nake nufi to shine sai yake cewa wadhalika az-zamanu haka ne wadhalika az-zamani kai yawa fi dhalika al-baladi wadhalika az-zamani a wannan gari da kuma wannan zamani to kaga wani ƙari kuma cewa idan koda zamanin ya canza abinda aka sani na al'adar wannan zamanin da ake rayuwa irin sa za a yi kaga kenan misali yanzu in mutum ya so ya cutar da matarsa ta ce masa to ga abinda ake sai ce a su ai tun tashin su da ga haka ake yi sai mai da ita shekara 30 baya ya mata hujja da al'adar shekara 30 bayan ko yanzu zamanin ya canza yanzu wani abin ya komo maza suna yi sai ce a shi ba zai ba ai ga yadda aka saba mata ne suke to wannan shi ma kaga ba za a karbe shi ba sai a duba rayuwar da suke ta yanzu ai suke yi ko ba ta da suke ba to irin al'adar yanzu ita za a kula da ita muddin dai kusa wannan kaida kar amanta muddin ba a saba wa me shari'a in ko ba babu sabanin shari'a to a dauko ta ita ce shari'ar sai ki cewa min mithliha li mithlihi na daga kwatankwacin irin ta ita matar ma'ana a duba al'adar ta da al'adar su matsayin ta ita gidan da ta fito da kuma shi matsayin sa yawa shi a duba matsayin sa me ya mallaka kar a dora masa abin da ba zai iya ba mutumin da yake matsayin sa iri kaza ne to an san zai iya kaza zai iya kaza to abin da zai iya sai ina ji mun taba wannan zance dangane da abin da ya shafi al'adu a wajen aure wani lokaci a wani darasi anan muka yi ko a cewa yanzu misali kuga a al'ada irin ta Bahaushe wa yake yin kayan daki in za a kai mace mahaifi ko shi zai sai gado da katifa da abubuwan da za a yi yan uwa mata da iyaye mata ku su tattaro kwanuka da mai ai kabet a mai a zaman da ake ba yanzu me ake ne abin nan kitchen ake ko aluminium kitchen da waye to duk waɗannan abubuwan a wasu al'adun kamar abin al'ada da na sani ta Larabawa su miji ne duk yake waɗannan abubuwa miji ne zai bada sadaki a dora masa dubban wato misali kamar a Saudi Arabia riyaloli aji wani 100 wani 50 mai tsada da yawa sannan kuma da gida da za a zauna dama mun wannan gida ai namiji ne yake kawo ko ma'ana gidan ka za ta zo ko da na haya ne yawa to wancan ma haka ne gida shi zai kawo to da abin da za a zauna a ciki maganar gado da kitchen din da komai haka za ta shigo daga ita sai jakarta to wannan kun ga al'ada ce haka al'ada su take to mu kuma nan iyaye ne za su yi ta waɗannan abubuwa to kowanne wuri tunda babu sabanin shari'a shikenan abi al'adu kada wani ya zo ya ce a mu yanzu mu juya mu koma ta Larabawa saboda kawai iyaye su ji sauki yawa to Allah ya kyauta to mu ci gaba to sai yake cewa wa yahtalifu dhalika bi ikhtilafi al-azminati wal amkina wannan kuma yana sabawa gurgudan zamani gurgudan kuma wurare kamar da na bada wannan misali kowanne gari da kowace kasa da kuma kowanne zamani da kowanne yanayi da irin al'adar da take gudana wal ahwal da kuma halaye wajajen masu kuɗi cycle ɗinsu daban wajajen talakawa cycle ɗinsu daban matsakaita su ma tsarin su daban akwai abubuwan da ai mun sani ko kasuwa ka je akwai wanda ake ajewa wannan na musamman ne ko a tamfa ka je saya dama ga hawa-hawa ce da ta sama sosai da ta tsakiya da kuma ta ƙasa kowa ya san ajin da zai je saya to haka wannan din duk ana kallansa wajen abubuwan da suke hawa kan mutum kada mutum matsakaici ne a dora masa abin da yake ba daidai da shi ba wannan kuma yana cikin abubuwan da mata ba su da adalci a cikinsa suna da matsaloli da suke dora wa mazansu su tilasta musu don su mata matsalarsu bayan rashin godiya suna da wata matsala ta kullum in suka tashi kiyasi suna kiyasi ne da wanda ta fi su ba sa kallon wanda su suka fi sabanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu riƙa yi kullum kana son kai adalci to ka riƙa kallon wanda ka fi shi sai ka ji daɗi ka gode wa Allah amma mata sau da yawa sun fi kallon a tsare kunsu dama suna da kawaye to kawayen kowace da gidan mijinta, to tunda mazan ba iri ɗaya bane, ba kuma matsayin su ɗaya bane dangane da abin da aka mallaka a gida, kun ga komai yana koma zuwa ga mazan ne. Ina fata mun fahimci wannan. In kina so ki adalci, kada ki ce a tunda wannan ƙawaye na ne duk matsayin mu ɗaya, koda gida ɗaya aka haife ku wancan da wannan, kuma iyayenku matsayin su guda wajen asali, za a ce in matsakaita ne ku matsakaita ne, in ƴaƴan masu kuɗi ne ƴaƴan masu kuɗi ne. To amma la Allah, wata ƴar mai kuɗi ne amma kuma wanda ya aure ta matsakaici ne, ba mai kuɗi bane, to kar ta yi tsammanin dole sai mata rayuwa irin waccan ta ƴar uwarta wadda ta da gidan mai kuɗi. Galibi kuma shine abinda mata sukan yi kuskure, sukan yi wa mazan su su matsa musu abinda ba za su iya ba. To Allah ya sa mu yi adalci. To shine sai ke cewa wal ahwali wal ashkhasi, haka nan gurgudin mutane, wal awaidi, da kuma al'adun da suka sassaba. To shi za a bi, yace wa fi hadha dalilun ala anna nafaqata wal kiswata wal mu'asharata wal maskana wa kadhalika al wata al kullu yarji'u ila al ma'ruf. Wannan ya nuna mana, yace muna fahimtar daga nan duk abin da ya shafi nafaka, ciyarwa, me zaka ci da iyalinka, kuma da tufatarwa, me zaka saya wa iyalinka na tufa, wal mu'ashara, da rayuwar zamantakewa a gida, ya za ku yi zamantakewa da kai da matanka, wal maskan, da gidan da za ku zauna, wa kadhalika al wata, kai hadda saduwa da iyali. Yace duk waɗannan ana koma ne zuwa ga urfi, zuwa ga al'ada. Nan ba wani abu da shari'a ta aje maka cewa duk wanda ya auri mace, a ce ga aya nan a cikin Alkur'ani ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dole ci da ita kaza da kaza da kaza a rana, da safe bata breakfast iri kaza, da rana ya bata lunch iri kaza, da daddare bata dinner iri kaza. Babu wannan a nassin shari'a. Amma me ake lura? Al'ada ake kallo. Yawwa, a garinku ya ake yi, to wannan al'adar ka bita, ko kuma in kana da damar da za ka yi fiye da haka shikenan. Ai, da yawa daga cikin muna da wayan da mun san lokacin da anan garin da ba al'adar ba abincin rana, ko yanzu ko ina ana yi, ko da ko ina sai dai a bada kudin abinci, wani a bashi abu, wani taro, mai sayan kunu ya je ya saya, mai sayan fura ya je ya saya. Kowanne gida, ɗan gida kaɗan ne wanda za ka je ka samu wani abincin rana a saninmu. Yawwa, to daga baya ina jin alhamdulillah yanzu kun ga al'ada ta canza. To yanzu kenan ka ga, ashe kada wani ya zo ya hujja da al'adar birnin Kudu ta da, sai ya ce a'a shi yanzu ba abincin rana, a'a tunda yanzu ana yi to kuma zai yi. Misali kenan. To shine duk irin waɗannan abubuwa sai yake cewa al kullu yurja'u ila al urfi, komai yana komawa zuwa ga al ma'rufi, kai abinda aka sani al'ada. Sai ce fa hadha mujibul aqd al mutlaq, wannan shine abinda daurin aure wanda aka sake shi aka kulla shi ba tare da sharadi ba, to haka ake kallo. Me yake nufi? Ai, galibin daurin auren mu mutlak ne, da wahala kaji an daura aure bisa sharadi, ko to shine sai yake cewa wa amma ma'a sharti. Amma idan daurin aure an daura ne tare da sharadi, sai ce fa'ala shartihima, to za su bi sharadin su, shi miji da mata za su bi sharadin su. Illa sharatan ahalla haraman aw harrama halalan, sai dai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal. Me malami yake nufi anan? Idan aka daura aure, aka baiwa miji mata, aka ce an bashi matarsa sai wance, ya biya sadaki, gashi duk an yi komai, ya tashi ya tafi, ya dauki matarsa ya kai gida, to babu wani abu da ta isa ta sharadanta masa, ko shi ya sharadanta mata fiye da abin da aka sani. Wannan abin da aka faɗa nan na al'ada, to shi za a bi wajen gudanar da rayuwa. Yawwa, to amma akwai wani lokaci da akan samu aure da sharadi, aure da sharadi kaman yaya? Misali, tun ran daurin aure, mace ta sharadin cewa ita ba za ta zauna tare da wata ba, in yana da wasu matan dole gida daban zai kama mata. To idan aka kulla auren a wannan sharadin, to wajibi ne miji, tunda ya karba ranar daurin aure, to wajibi ya cika wannan sharadi, kar ya zo ya ce mata a ai al'ada wannan ba wani abu, ya saba wancan sharadi. Ina fata mun fahimci abu. Yau, don haka sai dai idan sharadin ya haramta halal ko ya halatta haram, shi kansa sharadin, sai a ce to ba za a karbe shi ba. Amma in dai daidai ne sharadin, ba matsalar bai saba wa shari'a ba, kuma mijin ya karba a lokacin da aka yi daurin aure, to haka wajibin sa ne ya cika wannan sharadi. Ina jin kun gane insha Allah. Yau, to sai kuma yace wal rijali alaihinna daraja, su ma maza suna da daraja akan mata. Malami suna cewa wannan wata balaga ce da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da ita a wannan wuri. Kun ga ai an rereto mace an taho da ita an nuna ita ma tana sai da aka ce walahunna mithlu alladhi alaihinna an yi amfani da mithliya lafazin mithliya sai aka ce ai su ma matan suna da haƙƙi irin wanda maza suke da shi a kansu kage yanzu sai kila mata sai su ce to kun ji an mai da mu daya tunda an yi amfani da mithliya equality yazo ko to sai Allah madauki ya ce walil rijali alaihinna daraja yawma saboda kar mutum kar a samu wancan ihamin sai aka ce a'a amma maza suna da daraja suna da rif'a suna da matsayi da shugabanci sama da mata kaga ashe kenan da jagoranci da shugabanci na gida to na namiji ne kuma ba na mace bane to shine sai yake cewa ai rif'atan walil rijali alaihinna darajatun ay rif'atun wa ri'asatu ko ri'asatu da daukaka da ta daraja da kuma shugabanci ta mai gida ce wa ziyadatu haqqin alaiha da kuma karin wani haƙi akai domin wajibinta ne ce masa da'a ko yawa don Allah madauki yana cewa fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila in sun muku da'a ashe kenan wajibi ne haƙin mace ne ce wa mijinta da'a ashe miji shine gaba yawa karki zo ki ce a'a ai miji ke da mijinki duk ɗaya ne dan ana cewa baki haƙi ki tsammanin a'a shikenan kuma sai yadda kika ga dama kamar irin wannan rayuwar sabuwa take shigowa mutane mace ta ga wa mijinta abinda ta ga dama ta yi masa rashin kunya ta yi duk komai ba ruwanta da haƙin sa ta zauna ta yi ba dama ya sa ta aiki ta yi duk ba haka bane yawa ba daidai bane dan an ce tana da haƙi baya nufin cewa ita ce a sama ba kuma an ce daidai suke ba har yanzu Allah madauki ya ga mana nan nassi ne kurukuru cewa namiji shine a sama banda ƙari kuma akan cewa gashi nan yace kama qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza sune masu tsayuwa da shugabanci 'ala an-nisa'i akan mata dan me bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashen su akan sashe za mu zo a cikin fa'idoji mu ambaci wasu daga cikin irin waɗannan abubuwan da namiji ya fi mace wanda shi aka kalla aka dora shi akanta saboda abinda Allah ya fifita wasu su akan wasu wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda su maza su ne masu ciyarwa kaga wannan yana cikin dalilin nuna fifikon namiji akan mace cewa shi ne mai zuwa ya sha wahala ya nemo abinci ya kawo don haka shi ne babba a gida sannan sai wa mansibun nubuwati haka nan kun ga matsayin annabta wal qada da alƙalanci wal imamati sughra wal kubra da shugabanci ƙarami da babba imama na limancin sallah kina shine as-sughra wal kubra na shugabancin gari na siyasa yawa duk waɗannan yace wasa'iril wilayati da sauran jagoranci na shugabanci mukhtassun bir rijali waɗannan abubuwa Allah ya keɓance su na maza ne ba na mata bane a shar'ance yawa da zamu ga wasu suna zamanin yanzu suna ta kawo wani karan tsaye akan irin waɗannan dokoki dan a ce dole mata ma suna da ƴancin sai sun yi kaza sai sun yi takarar shugaba da makamancin waɗannan a shar'ance nassi kurukuru na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna sabanin haka har wasu suna ta kokarin su rike cewa wai ai hadisin ma da yazo a babin wancan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Bukhari ya rawaito cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutanen da duk suka shugabantar da mace suka bata jagorancin lamarin su to ba za su ci nasara ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wasu masu kokarin ƴancin mata da wasu rauni a zuciyar su dangane da imanin su da addinin musulunci sai da suka matsa wai sai sun yi kokari sun raunanar da wannan hadisi hadda su kan abubakarata cewa shine rawaito hadisin a ce abubakarata ai an taba yin kaza da kaza da shi don haka sai an cire masa adalci don a tabbatar da wannan irin abu wannan duk wani abu ne na wato san zuciya wanda bai kamata a ce musulmi sun taimaka akai ba a shi tsarin yana da kyau mu fahimta tsarin aka ce wannan shine tsarin musulunci in mutum bai fahimci haka ba to ba kokowa zai sai ya jawo musuluncin ya tankwasa shi ya zama yadda yake so ba yayi hakuri ya je abinda ya ga zai in ya saba shi da ubangiji la'alla zai tuba Allah madauki ya gafarta masa amma kare matsawa musulunci sai ya zo ya bi shi shine zai bi musulunci abun sauki ne da shi kuma ba dalili ne ba magana ce ta ko a kafirta mutum ba a'a amma bai halatta mutane su ta wasa da shari'ar Allah mutum ya tsaya karfi da yaji shi wani abu saboda kawai zamanin yanzu ga yadda tafiya take sai mun canja musuluncin ya tafi yadda tubature yake su wannan bai kamata mai addinin mu haka ba yawa Allah madauki ya sauke to shine sai yake cewa walahu dhi'fa ma laha fi kathirin min al'umur. Shi namiji yana da dhi'fa ninki biyu, yawa dhi'fa tathniya ne saboda mudafun ne shi ta aka cire nunun din da dhi'fa ni da ce yawa walahu dhi'fa sai aka cire nunun saboda idafa an idafar dhi'fa zuwa gama ma'ana yana da ninki biyu na abin da yake laha na haƙinta fi kathirin min al'umuri a cikin abubuwa da yawa kal mirasi wa nahwihi kamar wajen gado zaga namiji yana da rabo biyu mace tana da daya saboda me shike ciyarwa in ka bata mace in aka ce misali daidai wa daidai ake rabawa gado mace mafi yawan kudin ta na me na bikin yaya ne ko ba haka ba galibi ba ita ce mai shi da abinci ba kuga a shari'ar musulunci fa namiji shine mai haƙin ya nemo ya kawo gida a ci idan mutum ya auri mace mai kudi shi kuma talaka ne to idan ba taimako ta bashi ba haƙinsa ne ya je ya aiki ya samu abin da za ta ci in ta ɗauki kwabo ta sa a cikin cefa ne taimako ta yi Allah bai ɗora mata ba ka fahimci wannan ashe tunda haka ne kuwa dan me za a ga a ji cewa ba a yi adalci ba dan an biya wa namiji rabo biyu a gado ita ta ɗauki rabo ɗaya ba a ɗora mata wahala ba duk tarin kuɗinta a sai gwal ne a sai kayan ɗakin ƴa da za ta je ta kai ɗaki duk da cewa saboda kuma zaluncin da maza suke yanzu ba sa infaki yadda ya kamata mata da yawa suna shan wahala suna kashe kudinsu a cikin cefa ne wannan mun yadda da ana yin wannan to da mazan za su yi adalci su tsaya ga ciyarwa yadda ya kamata to ba haƙƙin mace bane ta sa wani abu na kudinta a cikin cefa ne amma in ta yi din fate makawa ta yi kuma ba hana ta akai ba kada wani ya ce to an hana mata su taimaka musu ba haka ake nufi ba in ta taimaka ta kyauta amma kar ka ce mata shari'a ce ta ce wajibi sai ta yi wajibinka ne kai zaka nemi don haka kun ga ashe kenan ba matsala dan an ce namiji a bashi kaso biyu mace kaso ɗaya to sai ce wallahu azizun hakim Allah subhanahu wataala shine al-azizu mabuwayi mai ƙarfi shi ke sa hukunci yadda shi yake so ba yadda kai kake so ba saboda ƙarfinsa yawa hakimun kuma mai hikima ne kai ba ka da ilimin da yake da shi shi yake da hikima ma'anar hikima kuma shine a sa hukunci kowanne inda ya dace to duk hukuncin da kaga Allah ya sa to daidai yake ba wani dan adam da zai ci wa Allah gyara a hukuncin da duk fahimtarsa ga zamani Allah hujjojinsa da addininsa ba na wani zamani bane na zamuna ne gaba ɗaya tun daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi duk shari'ar da ba a cire ta ba to za ta ci gaba da aiki don haka ashe kenan ba dama mutum sai ya tankwasa shari'ar Allah ya ce wannan ba hikima a ciki ai wannan ba ta wannan zamanin ba ce in akwai larura ko wani abu da ya auku dama abu ko haram ne ai larura takan halatta to a shiga a irin wannan babin a iya yin wani abu amma ba ka zo ka canja shari'ar ba amma ka yadda abu kaza haram ne ka iya cewa la'alla saboda larurar kaza da ake ciki a yi wani abu kai istihadi ina fata mun fahimci amma kar ka zo ka soke abun ka ce a'a a zamanin yanzu ai kar ma ku kawo mana wannan zancen na zamanin can baya ne ban sani ba ko kun fahimci abin da yake nufi akwai mutane da suke da irin wannan tunanin yau maimakon ka bankara addini kai hakuri kila ka bari malamai su istihadi matsalar ka idan larura ce ta kama za a shiga tsanani fil masail allati ta'umu biha al balwa ai malamai sun san wannan amma matsalolin da yake sun shafi kowa da kowa to musulunci ka'idarsa shine babu haraji in za a shiga haraji ana sauke wata ka'ida a ce yanzu a iya amfani da kaza gashi da cewa ga nasi abin da yake to gwanda ai amfani da wannan da a zo a ce a bankara dokokin ita shari'ar kawai a cire mata kurjininta da haibarta a ce kowa zai iya fassara ta yadda yake so sawa'un wanda ya karatu da wanda bai karatu ba a canza addinin Allah wannan duk ba daidai bane to mu karasa wannan sai ce wallahu azizun hakim ai lahul izzatu alqahiratu Allah shine mai karfi karfi mai linjaye kuma mai buwaya buwayarsa kuma mai ita ce mai linjaye wassultanil azim da kuma mulki zartacce mai girma allazi danat lahu jami'ul ashiya wanda dukkan abubuwa suka kaskanta gare shi danat ai ta'abbadat lahu shi ake nufi da danat tadayyana dama ma'ana khada'a shine ma'anar tadayyana shi yasa daga nan aka samu addini addini ma'ana sa dama abin da yake akwai khudu'i a ciki kai za ka yi ƙasa ka ajaka yawa wani ne zai jaka sai ka bi shine ma'anar addini sannan kuma akwai yana da wata ma'ana har yanzu ta cewa abin da ka aikata a nan za a zo a saka maka shi yana da ma'anar addini bi ma'anar sakayya jaza maliki yawmiddin yawa to wannan shine don haka addini shine ka miƙa wuya ga abinda Allah subhanahu wataala yace abi isi walakinahu ma'a izzatihi amma kuma Allah tare da cewa shine mai ƙarfi hakimun fi tasarrufihi mai hikima ne a duk abin da kaga yayi tasarrufinsa duka akwai hikima baya yin wani abu da zaka zo kace kai Allah ko wannan abun wallahi ba hikima da kaza akai baka kyautawa kanka ba sai yace wa yakhruju min umumi hadhihi al-aya al-hawamil fa'iddatuhunna wad'uha wannan kuma abinda muka faɗa ne a farko sai yanzu shine malam sa'idi yake faɗi mun faɗe shi jiya cewa wannan umumin wal mutallaqatu ai ana zancan dukkan mata waɗanda aka saka ne ko ku akwai matan da za su fita iddar su cewa tsarki uku ne mun gane akwai matan da za su fita daga wannan umumin eh mun yi magana je cewa mata masu ciki da mata da ba sa haila da matar da aka sake ta kafin a sadu da ita duk wannan mun yi magana akan cewa kowanne iddar su daban yau to shine sai yanzu yake faɗa mana wannan saboda ina ga lokaci mu kyale wannan din mu ji abin da yake tare da fa'idoji dan abin da ya faɗa din ya faɗa fa'idatuhunna wad'ul hamli wallati lam yudkhal bihinna falaysa lahunna idda wal ima'u fa'idatuhunna haidatani to wannan shine sabon abu in bai wace haila biyu za ta yi kama huwa qaulus sahaba kama yake shine maganar sahabbai radiyallahu ta'ala anhum yasi wasiyaqul ayati jerin gwanan ayoyin nan ya dullu ala annal murad biha al hurra abinda ake nufi da mace anan ana nufin ya ba baiwa ba shi yasa ya kawo na baiwa ita haila biyu za ta yi ita ce ya fitar ta daga idda ya ake ce ya baiwa ma'ana in mutun yana da baiwa sai kuma wani ya aure ta ba shi ba wanda mun san wannan cewa mutun yana da baiwa za ta iya auren wani shine har dama mun san ka'idar wannan duk wanda aka haifa shi kuma bawa ne a irin wannan to ita din in aka sake ta mijinta ya sake ta to haila biyu ce iddarta ba haila uku ba shine kawai abin da ya faɗa mana to ina ga sai mu bar shi nan sai mu ji fa'idojin wannan aya wanda dama tun jiya muka fara ta kuma abin da suna da yawa daga cikin minti biyar ko ba zai ishe mu wannan to mu ji kaɗan sauran insha Allah sa shigo a wani darasin kuma da yake har yanzu dai zancen talaƙin muke a gobe ma za mu tattauna insha Allah Allah madaukiya kai mu gobe ko kuma a cikin dai wannan koda ba goben ba ne abin da ya shafi ka'idojin saki ya saki yake ya ka'idarsa maganar in an yi guda uku a kalma daya mai hukuncinsa duk da waɗannan matsalolin dai duk da na san ba sabon matsaloli ba ne malamai sun tattauna akai daga cikin abubuwan da za mu fa'idanta daga wannan aya da mu karanta shine wujubul i'tidadil al-mutallaqa bi thalathi hiyad cewa mace in aka sake ta haila uku za ta yi wannan da mun ji shi a jumla ce khabariya saboda Allah madaki ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna wannan jumla ce khabariya me yake nufin jumla khabariya jumla ce ba insha'iyya mace ba umarni bane amma kuma lafazinta siyaqin ta tsarinta bi ma'anar khabar labari ne ma'anarsa kuma umarni ne cewa mata da aka sake su suna zama ne kaza to in Allah ya ce kaza ake yi akwai wanda zai ce ba haka za a yi ba kaga kenan ashe ba da labarin Allah nan umarni ne cewa ashe kenan mata in an saki su haila uku za su fita daga haila idda quwwatu da'i fil mar'ati lizawaj fadin Allah madaki da yake cewa yatarabbasna bi anfusihinna din nan malamai sun hango wani abu cewa ashe mace tana da shauƙin tana da kwaɗayin aure ba ta son ta zauna haka ba aure kamar zuciyarta ce take ce mata da aka sake ta to ki sauri mana kawai ki fita ki je ki auri wani sai aka ce mata yatarabbasna bi anfusihinna su zauna su kadai ba aure kun gane nan can yawa wannan abun ya nuna ashe mace tana da shauƙin zuciyarta tana ta gaya mata cewa ta yi sauri ta fita daga yanayin da take ciki na ba zancen idda inda ka batta ba idda sai kawai ta tafi wani gidan a sake aurenta to amma sai aka ce a'a ta zauna da ƙashin kanta sannan abu na uku wujubul iddati bi thalath hiyadin ala kulli mutallaqa sawa'un kana talaqan ba'inan aw raji'iyan lil umumi saboda umumin cewa thalathatu quru da aka ce bai ware sakin wannan iri ba ba'ini ne ko kuwa raji'i ashe kenan mace idan sakin ta ma ba'ini ne ita ma iddar da za ta fita har wani ya aure ta abin nan iddata kwana nawa ko in ce tsarki nawa ita ma uku ne kamar wannan yawa saboda umumin cewa ita ma mutallaka ce kuma ba a ware an ce wal mutallaqatu ar-raj'iyya ba kawai sai akai wal mutallaqatu kaga ashe akwai umumi sawa'un raji'i ko ba'idi
ya isa
da tayyib yace anna man faraqa az-zawjata bighairi talaqin falaysa 'alayha an ta'tadda bi thalath hiyad nan wasu malamai akwai sabani a wannan mas'alar duk matar da ko mutumin da ya rabu da matarsa ba ta hanyar saki ba ba sakin ta yi ba to babu zancen haila uku a kanta wannan wani kauli ne na wasu malamai cewa idan rabuwar aure ta hul'i ce misali mun san hul'i na'am duk mun ce mun sani me ya hul'i in aka tambaya to da ke bamu da lokaci hul'i shine mace ta nemi ta ba wa namiji ta ba wa mijinta wani abu na dukiya domin ya sallame ta ta fanshi kanta da shi ta ce da Allah ni dai ga abu kaza ko a madadin sadakinsa ko ya kai sadakin ko ya fi sadakinsa ko meye ta ba shi inda ya karba ce to shikenan jiki wannan faskhi alayin faskhi ake kiransa ba talaki bane domin talaki ne sunansa rabuwar aure daga miji domin talak a hannun miji yake amma wannan sunansa faskhi raba aure ne to raba aure in irin wannan ne wasu malaman suka ce matar da aka yi raba aure ta irin wannan to ba ta da idda ta cewa za ta yi tsarki uku in ji kaulin wasu malaman mun fahimci wannan suka ce ba tsarki uku bane za ta yi kamar yadda wasu din suka ambata wasu kuma suka ce a ita ma kamar waɗancan ne akwai dai sabani dole mu tsaya anan saboda lokacin ba zai ba mu damar mu kwalkwale waɗannan matsaloli ba amma suna nan insha Allah zamu shigo da su cikin darussan gaba muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani ya kara mana fahimta ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك